الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكل من كان من أهل الإلحام والكتاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لما ورد عليه. وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليه وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميتا من ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى، وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله، ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ والوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد كان المختار ابن أبي عبيد من هذا الدرب، حتى قيل لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، قيل لأحدهما إنه يقول إنه يوحى إليه، فقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقيل للآخر إنه يقول إنه ينزل عليه، فقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم. وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها، والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره، كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره، كما أن النظار لهم قياس ومعقول، وأهل السمع لهم أخبار منقولات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايها كيان قوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوها وانا مسلاتي البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريجي الزاكي وانا قرينا كانوا وانا يمتشينا لتنم يومنا 24 قوات جمادى الثاني هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبوت آيات اللي هدنا 40 بقوي.
نعم.
wanda kuma yazo daidai da 15 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal-mudlan wallafar shaykh al-islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala
amin
wannan shine darasin mu na 95 a cikin wannan littafi. Gabar da malam yake tattaunawa akan ta tace gabar gabatar da maganar Allah da manzansa akan maganar kowa ne. Kuma duk yadda mutum ya kai ga ilimi ko ya kai ga matsayi ko ya kai wani mataki na tsoron Allah wannan ba zai sa shi yayi gaban kansa ba idan manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama irin sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar su sayyidina Uthman sayyidina Ali da sauran al-ashar al-mubashirin bil janna da sauran manyan sahabbai babu wanda ya wuce gaba yayi abin da yake so ba tare da ya auna maganar sa ko ra'ayin sa da alqur'ani da hadisi ba to wane ne zai bi girgin cewa shi sai abin da ya gani to shi ne mana misali da sayyidina Umar duk da irin muwafaqat da Allah ya bashi mutun ne da Allah subhanahu wataala ya sanya hikima akan harshen sa ya sanya gaskiya akan harshen sa ya hararo abubuwa da dama waɗanda daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su wanda su ne ake kira al-muwafaqat Umar mun yi ishara zuwa gare su wancan karatun to amma duk da wannan sayyidina Umar ya kasance waqafun inda kitabillah haka ka sifanta shi waqafun ne inda kitabillah mutum ne mai tsayawa inda alqur'ani ya tsayar da shi baya ƙetar ayar Allah baya ƙetar hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gaban kansa da shi ne alamar cikar imani wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu'minai da sunansu na mu'minai ko da sifarsu ta imani ya ce kar su wuce gaban Allah da manzansa da magana ko da aiki ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi saboda haka yana daga cikin alamar cikar imanin bawa ya zanto mai tsayawa inda Allah ya tsayar da shi da manzansa to shi ne yake ci gaba da wannan tattaunawa yake cewa fa kullu man kana min ahli al-ilhami duk wani wanda yake ga shi ma'abocin ilhami ne wato Allah yana kinsa masa abubuwa a zuciyarsa kuma daga ƙarshe ya zanto abin da ya gani din nan ko ya ji ya zamo daidai ne wal mukashafa wal khitab ko ana masa wasu in maganganu da yake dogaro da su yana jin wasu in muryoyi ana magana da shi saboda haka yake daukan maganganun da ake gaya masa a matsayin gaskiya yana aiki da ita wal mukashafati ko ana masa kashafi to kasancewarsa ya tsaftace ya tsarkake zuciyarsa ga Allah subhanahu wataala Allah yana yaye masa abubuwa yana hango abubuwa masu zurfi masu nisa lam yakun afdala min Umar to wannan abin zai zama ya fi Umar daraja ba sahabi bane ba tabi'i bane wani ne da ya zo daga baya yake da awar cewa ya shiga cikin wannan rukuni na masu ilhama masu kashafi ce to din da yake ji da kansa ba zai fi sayyidina Umar ba fa alaihi an yasluka sabilahu fi al-i'tisab bil kitab wa sunnati taban lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam to tunda bai zai fi Umar ba to wajibi ya bi tafarkin da Umar ya bi na ruko da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama taban lima jaa bihi ar-rasul domin biyayya ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yanzu anan shiriya take ba a samun shiriya sai a cikin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai bar biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bace hanyar shiriya bai taba samun shiriya ba Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi to za ku shiriya wattabi'uhu la'allakum tahtadu Allah ce ku bi shi domin ku shiriya haka Allah ya nuna mana cewa shiriya tana nan cikin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da zaka bi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam to bata ne da ya saba wa abin da Annabi ya zo da shi to bata ne to saboda haka idan ya zanto irin mutane irin sayyidina Umar da irin matsayin da suke da shi ba su da wata hanya da suka bi face riko da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama to kai ma dole ne in kana san shiriya ka bi irin tafarkin da suka bi wala yaj'alu ma jaa bihi ar-rasul taban lima warada alayhi kada ya mayar da abinda manzo Allah subhanahu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine zai bi abinda shi yake ji yanzu wasu maimakon ya zanto duk wani abinda suke karin su mayar da shi aqida ko su mayar da shi ibada maimakon su fara samun sa daga alkur'ani da sunna kafin su dauke shi a matsayin ibada a sai su dauki abin a matsayin aqida ko ibada sannan kuma su je suna nemo masa dalili to a irin wannan yanayi idan mutum ya kirkiro wani abin sa sabo sannan daga baya je yana nemo masa dalili to zai ta kokarin dalilin sai ya karkato ya goyi bayan sa ko ta halin kaka idan aya alqur'ani ce zai kokari ya bankara tafsirin ta da bankara ma'anarta sai ta goyi bayan shi idan hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kokari zai yi ga cewa hadisin nan ta ko halin kaka sai ya goyi bayan ra'ayin sa to kaga anan ya mayar da alqur'ani da sunna su suke goyen bayan sa ba shi yake neman goyen wato goyen bayan su ba a su ne suke neman goyen bayan sa to kaga wannan shine karshen tabewa abinda ake so ya zanto kai ne kake neman goyen bayan alqur'ani da sunna ba su alqur'ani da sunna ne suke goyen bayan neman goyen bayan ka ba ka goyi bayan su ko kakko goyi bayan su su gaskiya ne tsantsa amma kai ra'ayinka ba zai zama gaskiya ba sai idan alqur'ani da sunna sun goya masa baya wa ha'ula'i alladhina akhta'u wa dallu yace wa taraku zalika nafizu tawawun dinnan dan saboda ha'ula'i mubtada ne ina khabar din sa in ka tafi da yadda yake rubuce anan ba khabar azama wa ha'ula'i alladhina akhta'u wa dallu wa taraku wa istaghnu wa dhannu ina khabar abu khabar saboda haka nafizu tan wa ha'ula'i alladhina akhta'u wa dallu taraku zalika wadannan da suka kuskure hanya suka bace to su sun bar wannan abinda sayyidina Umar yake kai sun bar abinda sayyidina Umar yake kai abinda sayyidina Umar ya rayu a kansa kamar sauran sahabbai shine bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa da gujewa saba masa to su waɗannan duk sun kauce wa hanya har sun bace hanya to sun bar wannan hanyar ta sayyidina Umar wastaghnau bima warada alaihim sun wadatu da abin da ya zo musu a rai ko ya zo musu a zuciya kawai abin da ya ɗarsu ya kwanta cikin dare tunani ya zo masa ya ga cewa to bai zai hana a riƙa yin kaza a matsayin bautar Allah kawai da waye gari ya tara mabiyansa ya ɗora su a kai shi kenan wannan abin da ya zo masa a ransa shi kenan ya wadatu da shi baya buƙatar tabbatar da abin tukunna a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhannu anna dhalika yughnihim an ittiba'i al-ilm al-manqul suna ga wannan waridat din al-waridat abubuwan da suke zuwa musu a zuciya a tunani ya ishe su ba sa buƙatar wani ilimi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-ilm al-manqul shine al-qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda magabata na ƙurai suke a kansa shine al-ilm al-manqul Al-Qur'ani abin da aka jiyo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi daga Jibril shi kuma ya ji yadda sahabbansa su ma suka ji yadda ɗan baya har ya zo gare mu saboda ka ilimi ne da aka nakalto shi haka nan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ilimi ne da ake nakalto su ilimi ne da sahabbai suka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suka ji yadda ɗan baya kamar da yake cewa tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum ku saurara daga waje na kuma a saurara daga wajen ku sannan a saurara daga waɗanda suka saurara daga wajen ku wanda shine isnadi to wannan shine al-ilm al-manqul sannan abinda sahabbai suka rayu a kansa na biyayya da suka yi wa sunnar annabi da fahimtar da suka yi mata wannan duk al-ilm ne al-manqul ba haka kawai mutum yake zaunawa ya yi gwaje-gwajensa ba ya yi kwatance-kwatancensa kuma shi ke na ya fitar da ilimi a abinda ya karanto an ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbansa shi ne yake ɗauka a matsayin ilimi to su waɗannan sun wadatu da abinda kawai yake zuwa musu a ƙwaƙwalwa ko a zuciya shi ne alwaridat abinda yake auko musu a zuciya sun ɗauke shi a matsayin shi ne ilimi kawai don haka kowa ya shaƙi iska sai maganar da ya ga dama kuma ya kafe a kanta cewa wannan maganar addini ce ya bar abin da yake rubuce a cikin littattafai har ma watakila ya rika jin haushi idan aka matsa masa sai ya nuna inda ya ga abin da yake faɗa ce abin nan da kake faɗa a matsayin addini ko a matsayin ilimi a ina ka samo shi to kuma a lokacin ne zai ji ran shi ya baci ana so a ci mutuncin sa ana so a kai shi bango to zai tashi duk iya bakin kokarin sa ne ga cewa ya kwaci kansa sannan kuma ba zai so a ce za a tattauna da shi ba amma za a nemi kowa ya fito da littattafai a karanta a yafi so da ita jayayya kawai ai ta maulanka to shine Ibn Taymiyyah yake cewa sun zaci cewa wannan abin da yake zuwa musu a ran su cewa ya wadatar da su ba su da buƙatar su bi wani ilimi da aka ruwaito na alqur'ani daga alqur'ani aka samu shi daga alqur'ani ko daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sara ahaduhum yaqulu akhadhu ilmahum mayyitan am mayyitin wa akhadna ilmana anil hayy alladhi la yamut har ma aka samu ta kai ɗaya daga cikinsu yana cewa wato yana gorantawa malamai na shari'a malaman hadisi malaman tafsiri malaman fiqhu wanda su suke karatu suke karantarwa daga littattafan da suka samu daga malamansu sai yake musu wato gori yana musu alfahari yana cewa akhadhu ilmahum mayyitan am mayyitin sun samu ilimin su daga matacce shi ma daga matacce ana wanda suke cewa daga littafin sa suka dauko ilimin shi ma shi ya mutu shi ma ko malaman sa da sun mutu kamar yanzu idan muna karatu zamu karanta littafin malamai da suka gabata karanta littafin Bukhari mu karanta littafin Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi da sauransu ko mu karanta littafin wasu daga cikin malamai magabata to shine suke cewa ku kuna daukar ilimin ku ne daga matacce wato waɗannan duk sun mutu ba su a duniya su ma kuma da suka tashi sun ruwaita ne daga wasu da suka mutu wannan isnadi da ake faɗa fulan ai duk ana cewa sun mutu so da haka ku ilimin ku kuna samun shi ne daga matacce shi kuma daga matacce wa akhadna ilmana anil hayy alladhi la yamut amma mu mun samu ilimin mu ne daga rayuwar da ba ya mutuwa suna nufin Allah abinda suke nufi cewa su kai tsaye daga Allah suke samu wahayi kawai ake musu ba sa buƙatar su buɗe littafi su karanta waɗannan ma su littattafai duk matattu ne amma su in suka tashi ilimin su suna samo shi ne daga rayuwar da ba zai mutu ba shine Allah to wannan magana ce da ta shahara an ji ta daga bakin wasu waɗanda suka danganta kansu zuwa ga tasawuf kamar yadda yake cikin al-futuhatul makkiyya na ibn arabi yake cewa akhadtum ya ibn abu yazid al-bistami ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka shahara da tasawuf da ibada da gudun duniya arwaici maganganu da yawa daga wajensa wasu masu kyau wasu marasa kyau wasu ya tabbata ya faɗa wasu kuma ana ta babar cewa anya ba zai yiwu ba musulmi ya faɗi wannan magana to haka wasu daga cikin maganganun da ake dangana masa wasu daga cikin malamai suna shakka kamar Imamu Zahabi a tarjamarsa ce wasu da yawa daga cikin maganganun da ake jingina masa ba tabbas ya faɗa to shine yake cewa akhadtum ilmakum mayyitan am mayyitin wa akhadna ilmana anil hayy alladhi la yamut kun samu ilimin ku daga matacce shi kuma daga matacce amma mun samu ilimin mu daga rayuwar da wanda baya mutuwa yana nufin Allah haddathani qalbi ar-rabbi a zuciya ta ce ta zantar da ni wannan hadisin shi ita kuma daga Allah ta samu sauraka kaga bayi da wata wasiɗa daga Allah kawai ya samu abin kai tsaye wa antum taquluna yace ku kuma cewa kuke yi haddathani fulan kuna faɗar sunan wani ne ku ce shi gure shi kuka ji hadisin wanda shi a yau babu shi wa aina huwa to yanzu yana ina qalu suka ce mata ai ya mutu baya nan an fulan wa aina huwa shi kuma ya ce daga wane ya ji, to ina wane da ya ji a wajensa shi ma ya mutu. Kalu mata. Haka nan a cikin tabaqat as-sufiyya na as-sulami, Abi Abdurrahman as-sulami yake cewa ya samu daga Junaidu, yana cewa ma akhadhat tasawufa an al-qil wal-qal, ba mu karbi tasawuf daga an ce ya ce ba, wato daga qila qala, qila wa qala, mu kai tsaye daga mai duka muke karbar ilimin. Ibn al-Qayyim a cikin Madarij as-Salikin ya nakalto maganar Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah, domin mayar da martani ga wannan kauli, yake cewa amma ma yaquluhu kathiru min ashab al-khayalat wal jahalat haddathani qalbi ar-rabbi, ce amma da yawa cikin abinda masu jahilci da bin abinda kwakwalwarsu kawai ke zantar da su suke cewa haddathani qalbi ar-rabbi fa sahihun, yace gaske ne, anda qalbahu haddathahu, zuciyarsa ce ta gaya masa, walakin amman, amma ita daga wata samu, an shaytanihi aw an rabbihi, ta samu ne daga shaydan ko ta samu daga ubangijinsa. Yace fa idza qala haddathani qalbi ar rabbi kana musnidan al haditha ila man lam ya'lam annahu haddathahu, kuma lam ya'lam annahu haddathahu bihi, idan yace haddathani qalbi ar rabbi to ya danganta magana zuwa ga wanda ba wanda yake da tabbaci shi kansa bai san san da ya gaya masa ba, balle tana wani ya tabbatar da cewa Allah ne ya gaya masa. Wa hadha kadhibun, wannan kuma wazalika kadhibun, wannan kuma ƙarya ce. Wa anta tara al-ittihadiyya wal-hululiyya wal-ibahiyya ash-shattah was-sama'iyya mujahirun bil-quhhati wal-firya, to haka zaka ga mutumin da yake da'awar ittihadi, wato Allah yana hadewa da wasu zama su duka su zama Allah, ko Allah yana sauka cikin jikin wani, ko al-ibahi wanda yake ganin babu haramun ko mai halal ne, duk wani abu da kake cewa haramun a gurinsa ba gaskiya bane, halal ne. Ash-shatta, mai yawan maganganu marasa kan gado na soki burusu. Was-sama'i, ko kuma ya ringa sa kaɗe-kaɗe ko waƙe-waƙe kawai yana sauraro maimakon sauraron Al-Qur'ani. Mujahirun bil quhhati wal firya, yana fitowa ƙarara yana nuna rashin kunya da ƙarya, ba jin kunyar kowa, yace haddathani qalbi ar-rabbi, ya fito yana faɗar irin wannan magana. Da su abinda suke cewa idan mutum yana son ya samu tsantsan ilimi to ba sai ya yi karatu ba, yace sai ya yi karatu wannan ɓata wa kansa lokaci yake, kuma ba lallai abinda zai samu a irin wannan karatu ba ya zama tsantsa gaskiya. Suke cewa idan mutum yana son ya samu tsantsar ilimi na sanin Allah da sanin yadda zai bauta masa, to kawai ya yanke alaƙoƙinsa duka da wani abu na duniya, duk wata alaƙa ta duniya ya aje ta gefe, ya daina shiga jama'a, ya daina harkar kasuwanci, kada ya aure, kada ya mu'amala da kowa, ya samu ya kaɗaita shi kaɗai, ba ruwan shi da wata alaƙa ta duniya ta kusa ko ta nesa, babba ko ƙarama, ya kakkaɓe zuciyarsa daga komai sai Allah, sai ambatansa kawai. Suka ce to idan ya yi haka zuciyarsa za ta zama faraƙal, sai rahama ta dinga kwararowa cikin zuciyar, sai haske, to daga nan sai Allah ya kwaranye masa abubuwa, sai kawai ya samu kashafi, sai abubuwa su ta zuwa masa na ilimi kawai, sai ji abubuwa kawai suna ta zuwa masa. Saboda ba a buƙatar ya je makaranta, wanda shi ne in ka duba Ihya Ulumuddin na Abu Hamid al-Ghazali mujalladi na uku, ai yayi wannan maganar, yayi wannan maganar ga yadda za ka yi ka samu ilimi. Yace haka annabawa suka yi suka zama annabawa, wanda mu a wajenmu annabci zaɓi ne kawai daga Allah, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala shi yake zaɓo manzanni, mafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, zaɓi ne kawai, nubuwa ba muktasaba ba ce, ba wai wani ƙoƙari za ka je kai ta yi ba, ka dage da bautar Allah da tsarkake zuciyarka da gujewa duniya da waye da waye ka zama annabi ba wani annabin da haka annabawa ana musu wahayi ma lokacin ba su ma gane cewa su annabawa bane sai daga baya suke ganewa ba zuwa suka yi suka yi ta kokari suna neman ubangiji ya nada su annabta ba nadi bane ba nadi bane saboda haka sunan da suke cewa haka annabawa suka yi ba gaskiya bane ba gaskiya bane gane cewa haka annabawa suka yi suka yi ta tsarkake zuciyarsu sannan ubangiji dan ya nada su a matsayin annabawa a'a na'am annabawa tsarkaka ne tun kafin annabta suna da kyawawan dabi'u kyawawan halaye amma su ma ba su yi wannan dan su zama annabawa ba sirar annabi kakab da zaka ji babu inda aka ce maka tun kafin ya zama annabi yana hankoran zama annabi an taba karanta maka wannan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafafutuka yadda zai zama annabi sai ya zama shi ma bai sani ba sai yasa lokacin da mala'ika jibril ya zo masa dai ya rikici saboda bai taba kawowa a ransa ba shi dai ya san abubuwan da ake yi na bautar wani Allah ba gaskiya bane kuma kafin wannan ko wasu da dama a cikin kabilar Larabawa na Qurayshawan ma waɗanda suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya bace suka tafi suna daliban addinin gaskiya shi yasa Waraqah ibn Nawfal yana daga cikin su wanda shine aka kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin ya faru shi kuma da yake ya je Sham ya samu littattafai na ahlul kitabi ya karanta ya san me annabta san labarin Annabi Musa da sauransu to a shahid annabi ba wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya zauna yake cewa sai ya yi kokari shi ya zama annabi saboda haka ya taka matakin ne bayan ya yi wata mujahada ko wata riyaza babu wannan to amma su waɗannan suna cewa haka annabawa su ma suka samu nasu ilimin don haka bata lokacinka ne kace zaka je ka zauna gaban malami ka ji karatu ka dau littafi ka haddace ka yi waye ka yi waye su ce duk bata lokaci ترجمر جعفر بن محمد الخلدي أكدوب تاريخ بغداد ترجم الساعة يا كويكي تيوى لوكتين ديكي يارو متاشي يا ساعة نيما إلي من حديثي أقبان ساعة سيجي يسامو أباس بن محمد الدوري ليلة تشكين المجرم يحيى بن معين ya zauna ya ji majalisin hadisi a wajen sai ya rubuta yana tahowa a hanya sai ya hadu da wani wanda yake mutumin sani amma sufi ne sai ya hadu da shi sai ya tambaye shi daga ina kake sai ya ce ya dawo ne daga majalisin Abbas ibn Muhammad ya rubuto hadisai shine ya karba yake cewa tad'u ilmal al-khiraq wa ta'khudhu ilmal waraq kamar ilimin sa kayayyaki fasassu masu mahau shine wannan sufancin ilimin sufanci shine sa ka sa kaya masu yagaggu ka je kana kama ilimin takaddu maimakon ilimin kaya yagaggu ka kama ilimin takaddu sai ya karbo wannan takaddun ya yayyaga ya ce ka zo kawai ka lizimce mu mu yi khalwa ya ce shikenan daga lokacin ya raba ni da ya ce ba dan haka ba da na zo muku da hadisai ba kaɗan ba shi yasa Zahabi alaihi rahmatullahi bayan ya kawo kissar a cikin Sirar Alamin Nubala sai yake ta'liki yace ma za illa jahil illa sufiyyun jahil to wani irin mutum ne wannan in ba jahilin sufi ba yakhriqu al-ahadith an-nabawiyya ma ahwajahu ila al-ilm yake ce hadisan annabi zai kama yayyaga to wannan mutum yana buƙatar ilimi to kaga maimakon ya bar shi ya je ya nemi karatu sai ya hana shi ya ja shi tafi wata tafiya ya ce a nan ne zai samu ilmul khiraq kusa a wancan lokacin sufancin shi ne guje wa duniya kai ta zama da kaya guda siyayyage kai ta yin maho suna yagiya kana masu maho su rafaci a haka su ne ilmul khiraq to saboda haka sai ya zanto tsakaninsu da malamai na fiqhu malamai na shari'a ba ga miciji a da saboda suna cewa waɗannan ilimin su ilimin zahiri ne mu ko ilimin mu na baɗini ne waɗannan ilimin zahiri ne su sun tsaya karatu ne a takardu waye mu kuma ba daga nan ilimin mu yake ba ilimin mu na baɗini ne inda suke hango abubuwa mu ba haka muke ganin su ba da ɗayan su zai da'awar cewa ya daga kai zai karanta lawin mahfuz zai gado abin da aka rubuta saboda ka kaga wanda zai daga kai ya gado lawin mahfuz ka ja da shi ba ka ja da shi to shine malai yake cewa fa yuqalu lahu shi mai irin wannan magana sai a ce masa amma ma naqalahu thiqatu anil ma'sum fa huwa haqqu abinda amintattun malamai suka ruwaito daga wanda baya sabo shine annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake tsararre daga fadawa laifi fa huwa haqqu wannan shine gaskiya wato abinda aka samu na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da aka same shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan shine gaskiya walaula naqlul ma'sum ba dan wannan abinda aka ruwaito ba kuma Allah ya tsare abu shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare alqur'ani ya tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun الذكر شنو القران ده الله سبحانه وتعالى يا سوكر يتي يا تري شي يا تري شي معناه يا تري لفظن سا ده حرفن سا ده معناه سا ما هو يا تري لفظن ده حرفن كوي معناه تا تفي با الله يا تري القران دان دان حجر الله تا شيغا بدا تسيوا اكن كوا ما يدا ابدا زي جي يچيوا الله شي با ايكو مسا ده منزو با سي الله يا تري القران ده معنونن القران ma'anar alqur'ani ba za ta tsaru ba sai da tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda lafazin alqur'ani da harfan sa da abin da ba zai tsaru ba sai da tsare lugar larabci harshen larabci sai da tsare harshen larabci idan to harshen larabci yana nan cikin duka da dukkan harsuna na duniya zaka samu sun samu canji 100% ta yadda masu harshen a yanzu ba sa iya gane abinda masu harshen na asali suke faɗa yanzu asalin turanci na da can ba shine ne yanzu ba haka nan lugha ta greek greekawa ta da can ba ita ce ta yanzu ba latin english ba shine yanzu wanda ake turanci yanzu shi ma baturan sai ya ilimi ya koya ya sha wahala sannan ya iya gagganewa kamar ana koya maka china haka yake koyansa to haka nan amma harshen larabci dadewarsa yana nan alqur'ani da ya sauka din nan da wannan harshen shi ne tsohon harshen da ake magana amma gashi nan kana karantawa kai da babban babba ma kana shakar ma'anar zaka ji dudun babba ka san kamar ana ma cana قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ko baka jin larabci ka san an kira kafirai an yi magana ibada kuma ka ji wata la ta gitta to saboda haka zaka samu shi yare ne wanda har yanzu yana nan na asalin yana nan to haka Allah ya tsare yaren dan tsare alqur'ani to ma'anar alqur'ani ita ba ta zanto za ta tsare ba sai a tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi aka ce bayan alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan kai wa mutane bayanin abin nan da aka saukar musu to idan ya zanto Allah ya bar bayanin bai tsare shi ba kaga ma'anonin ba su tsare ba kenan kowa sai yadda yake so da alqur'ani ya fassara shi yadda ya ga dama ai yanzu kaga dagar da ake fama da waɗanda suka ce Qur'ani zalla dagar da suke fama shine waɗannan hadisan da suka tsaya musu a makoshi sun hana musu wato ruwan su gudu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani in ka ci ba za ka dauki nashin ba to ka zo da naka magani
saboda haka Allah ya tsara alqur'ani da ma'anoninsa. Tsara ma'anonin alqur'ani shine tsara sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, tsara sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To shine yake cewa walaulan naqlul ma'sum, bayan wannan nakali da aka tsare ba shine alqur'ani da sunna, la kunta anta wa amsaluka min almushrikin, da yanzu kai da irayenka kuna kun koma mushrikai tunda addinin bacewa zai. Ba dan da alqur'ani da sunna suna nan suna ta mutane bayanin shirka ba, abu kaza shirka ne, abu kaza ba shirka ba, da yanzu mutane sun koma shirka. To amma alqur'ani yana karantar da mu, hadisan annabi suna karantar da mu, su suka hana mu zama mushrikai. Ce to ba dan su ba da yanzu kana cikin mushrikai. Wa imma min al-yahudi wa an-nasara, ko kuma kana ka koma yahudanci ko nasara. Wa amma ma warada alayka min ayna laka annahu wahyun min Allah, amma kai abin da yazo maka a rai ko a zuciya ka bai da shi addini, ta ina ka gane cewa daga Allah ne, ta ina ka samu cewa wannan abin da kake ji a ranka a matsayin addini ta yaya ka san cewa daga Allah yake, wahayi ne. Wa min ayna laka annahu laysa min wahyi shaytan, ta ina ka gane cewa wannan abin da kake ji a ranka ba wahayin shaytan bane. Ai kamar yadda Allah yake wahayi, shaytanu ma suna wahayi, shine yasa yace wal wahyu wahyani, wahayi ai iri biyu ne, wahyun min ar-rahmani wa wahyun min ash-shaytani. Akwai wahayi daga Allah mai rahama, shine yake wa annabawa, akwai kuma wahayi daga shaytanu, wanda suke wa ƴan uwansu shaytanu na mutane. Qala ta'ala, Allah yace wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum, ke lalle shaydanu suna wahayi zuwa ga masoyansu, wato ƴan uwansu shaydanu cikin mutane, sai su yi musu wahayi, su rada musu abin da za su rada musu, saka musu abin da za su saka musu. Dan al-wahyu shine al-ilamul khafi, a baka wani wata irin sanarwa amma a ɓoye, ba tare da ka ga mai sanar da kai din ba, illa iyaka ya sa maka abin a cikin zuciya. To shaidanu suna yi wa masoyansu, abokan harkarsu, suna musu kuma wahayi a ɓoye, liyujadilukum, don su ci gaba da jayayya da ku, saboda haka za su yi ta kitsa musu dabaru iri-iri na yadda za su yi ta jayayya da ku. Haka nan Allah ce wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, ce kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi makiya na shaidanin mutane da aljanu, kowane annabi Allah ce ya sanya masa makiya, makiyan nan shaidanu ne na mutane da kuma shaidanu na aljanu. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli, sashinsu yana yi wa juna, yana yi wa sashi wahayin ƙyalƙyalan magana, magana ce da za a ƙawata ta a ƙalƙale ta ka zaci cewa gaskiya ce, amma marwaɗa zance yadda za a yaudare ka da shi shine ce gurura, saboda yaudara, saboda ruɗi, a jefa ka cikin ruɗi ruɗu. To haka shaidanu suke wa junansu wahayi, su haka waɗannan ayoyi sun tabbatar da cewa akwai wahayi na shaidan, shine abin da shaidan yake saƙawa masoyansa na irin dabaru da maganganu da hikimomi da wasa da hankali da ‘yan misalai na yadda za su ruɗi mutane, ba nassin Al-Qur'ani ko hadisi ba, a'a sai waɗannan abubuwa kawai. Wa qala ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun, Allah ce bana ba ku labarin wanda shaidanu suke saukar masa ba, shaidanu suna sauka akan duk wani mai yawan ƙarya, yawan laifi, suna jefa maganar da suka sato jinta zuwa ga masoyansu. Wa aktharuhum kadhibun, kuma mafi yawancinsu maƙaryata ne. Kaga anan Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi alaƙar da take tsakanin shaidanu na aljanu da kuma shaidanu na mutane. Shaidanu na mutane wanda suka kai matuƙa wajen ƙirƙirar ƙarya da goya wa ƙarya baya da jigilar ƙarya, shi ne ce affakin mutumin da ya kai matuƙa wajen kokarin shirye karerai ba ruwan sa da ya zauna kawai ya shirye ƙarya sannan ba ruwan shi da kiyaye wata doka ta Ubangiji zai saba wa Allah kai tsaye to irin waɗannan suna kulla alaka kakkarfa da sheɗanu su kuma za su yi ta kawo masa agaji suna ta kawo masa agaji da taimako da tallafi na bata amma wa ikhwanuhum yabuddunhum fil ghayyi thumma la yasirun yan uwansu suna kawo masa agaji cikin bata kuma ba sa kasa a gwiwa wajen ba su taimako da ba su agaji akan wannan batan da suke to mutumin da yake samun irin wannan agaji daga shedanu shine wanda ya kai matuƙa wajen yi wa Allah ƙarya da manzansa to da zarar ya zama haka to shedanu za su zama nashi za su rika taimaka mishi da fikirori iri-iri fikira daban-daban da zai fitar da mutane da zai yaudari jahilai sai ta goyen bayansa to saboda haka kaga ashe akwai wahayi na gaskiya shine wahayin da yake zuwa daga Allah to wannan annabawa ake yi wa Allah ya yi wa annabawa wahayi kuma wahayi ya yanke daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai an shiga idan sayyidina Anas same shi na ta kuka ce me yasa ka kuka yace ina kuka wannan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da muna da alaka da sama wahayi yana sauka yanzu bayan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan wannan alaka ta yanke wahayi ya tsaya cak kenan to kaga wannan sun fahimci su suka fahimci addini cewa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama babu sauran wani a duniya kuma da zai zauna ya ce an yi masa wahayi daga sama Allah ya aiko masa mala'ika ya gaya masa kaza ya gaya masa kaza wannan shine fahimtar dukkan musulmin kwarai sai daga baya da abubuwa suka lalace shedanu kuma suka yi karfi to shine suke na aka samu kuma wahayi ya zama available ko wai da ya sa masa to shine malam yake fadar wannan cewa to kai da kake da awar abinda kake kai wahayi ne ya akai ka san daga Allah ne ba daga shedan bane wa qad kana al mukhtar ibn abi ubayd min hadha al darb mukhtar ibn abi ubayd shi ma yana daga cikin irin wannan nau'i wadanda suka rika da awar wahayi alhalin ƙarya suke yi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi al-kazzab babban makaryaci lokacin da annabi yake gaya wa sahabbansa daga ciki akwai Isma bintu Abi Bakr ta sai kunu fikum mubiru fa fi thaqifa mubirun wa kazzab za a samu mai yawan kisa da halaka mutane a cikin kabilar Thaqif kuma za a samu wani babban makaryaci to lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya bayyana ya zo kuma ya yi ta kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili saboda kawai ya daɗaɗa wa shugabanninsa na siyasa sarakunan da yake wa aiki don su ji daɗi cewa yana aiki ba ruwansa yanzu da zai kama mutum ya kashe shi ba bambancewa tsakanin babba da yaro da malami da wanda yake ba malami ba ɗan kasuwa kowa zai iya ya shiga gabansa zai iya kashe shi to shi ne lokacin da ya kashe Abdullahi bin Zubair ita Asma take cewa dama annabi ya gaya mana za mu ga a cikin wannan Thaqif za a samu babban makareci da mai halakarwa to yanzu dai kai ga ka mun ganka kai ne babban mai halaka mutane gashi ma har daga cikin abin da kai ka halaka ɗana sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam to shi wannan al-Mukhtar ibn Abi Ubayd babansa babban mutum ne shugaba ne jagora ne an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a tabbas cewa yana da suhba kamar da zahabi yake cewa amma ya yi suna sosai a lokacin sayyidina Umar musamman ne shine yana cikin jagororin mayakan da suka bude Farisa akwai yaƙin da aka yi wanda ake kira waqatu jisri abi ubayd wanda suka kara da mutanen Farisa da musulmi a lokacin mutanen Farisa suna da yawa ga yawa ga da su akan giwaye ga miyagun mukamai saboda tsohuwar daula ce ta yi shekaru masu yawa suna da ci gaba wajen karfin soja wajen karfin makami saboda ka su ko musulmi a lokacin in kadan ne sannan ko ba su saba yaki da giwaye ba su da dawakai suke yaki da za yi giwa ta doki ya tsaya gaban giwa saboda ka dawakan su duk suka tafi rigita suna jefar da na kansu saman su to a lokacin akai ta kashe musulmi akai ta kashe musulmi to shi abinda shi qa'idin ya abi ubayd as-saqafi da yasa aka karya gadar da ita ce take bayan musulmi wanda idan abin ya ci kira za su iya komawa su haura ruwa su koma baya to bayan an abin da ne yasa aka karya gadar saboda kada su ci gaba da biyo su suna kisa to ne tace waqatu jisr abi ubay shi ana aka kace shi ma giwayen suka tattake shi ya mutu to babansa mutumin kwarai ne gaske ya ba da gudunmawa wajen kafa addinin musulunci da ya dashi a duniya a zamanin sayyidina umar to amma da yake ubangiji yana da abin nan yana da sha'ani cikin halitta sai yadda ya ga dama sai zanto wannan dan sa al-muqtar ibnu abi ubay shi kuma ya tashi da fasaha da zaka'i da dabara da karancin addini kamar yadda zahabi yake cewa kana min zawir ra'i kana kabiran fi qaumihi min zawir ra'i wal fasahati wash shaja'ati wa qillati ad-din saboda haka ya hada abubuwa na yabo kuma sannan akwai karancin addini to saboda haka sai kuma ya auka cikin lamarin siyasa sai auka cikin lamarin siyasa yana neman ya samu wani matsayi na shugabanci ka san abin da yake kai ga halaka nan da wuri nan da nan wato mutum ya sa wa kansa san mulki san shugabanci to kaga ya fito daga gida mai daraja mai tarihi mai asali amma kuma da ya samu wannan abin a ransa ga kuma karancin addini ba addinin tare da shi saboda haka sai ya zanto a lokacin Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib yana da rai sai yake yawan zuwa wajensa ya zo wajen Abdullah ibn Zubair sai ya dauko wasu maganganu haka yana yadawa game da abubuwan da yake cewa ya ji daga Muhammad ibn al-Hanafiya wasu abubuwan gaskiya wasu abubuwan ƙarya saboda haka sai ya matsa jikin Abdullah ibn Zubair yana son kuma ya samu shiga a nan wannan bayan an kashe sayyidina Hussein bayan kashe wa shekara ta 66 ya fara shiga harkar siyasa to sai ya matsa kusa da Abdullahi ibn Zubair lokacin shi kuma Abdullahi ibn Zubair ya kafa sarautarsa a Makka da Iraki sannan Abdul Malik ibn Marwan shi kuma yana Sham yankin Sham saboda ka sarautar abinnan addini abinnan musulmi ta zama gida biyu ta Bani Umayya da kuma sarautar Abdullahi ibn Zubair a Hijaz da Iraki saboda ka sai ya karkata zuwa ga Abdullahi ibn Zubair kamla izu zai bai yadda da shi ba saboda yadda yake ganin wato yanzu nan yana tare da waɗancan yanzu nan zai tsalle ya koma cikin wancan yanzu nan zai irin da yadda ka san dai yan siyasa mu ne to yana ta canza sheka yau shine Umawi gobe shine Zubairi gobe shi sai bai nutsu da shi ba kuma daman daga Iraqin ko Rosha akai zuwa Taif zuwa Taif daga nan ya zo Makka ya rabu Abdullahi ibn Zubair zaka daga nan Abdullahi ibn Zubair sai ya tura shi Iraki lokacin Abdullahi ibn Mut'i shine wali shine gwamna Abdullahi ibn Mut'i sahabi ne wanda shine gwamnan Iraki ta bangaren Abdullahi ibn yana zuwa can sai ya hadu da jeshin Tawabin Sulaiman ibn Surad sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kashe sayyidina Hussein sai abin ya dame shi yake ganin kamar sun yi sakaci sun sa ido sun bari har an kashe jika Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kai tara wasu daga cikin jama'a ce lalle su zo su je su dau fansa wajen Ubaydullah ibn Ziyad wanda su suke zargi da kashe sayyidina Husaini saboda sai sun dauko fansar jinin jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a da yawa suka bi shi kasancewa sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an masa nasihar cewa kakka jefa waɗannan bayan Allah cikin halaka, wasu masu hankali sun masa nasiha yace shi ba zai yadda ba, saboda shi yana ganin in wannan ne kawai za su yi su nuna tubansu zuwa ga Allah, shi yasa ma suke kiran kansu jeshu tawwabi. To saboda haka shi wannan sai ya yi amfani da wannan damar shi wannan Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd, sai ya yi amfani da wannan damar sai ya karkata zuwa wajensu, sai ya fara kira zuwa ga cewa a yi wa Muhammad ibn al-Hanafiya mubaya'a, shi ne khalifa bayan mutuwar Hussein, shi ya kamata ya abin nan. Daga nan aka samu shi'a al-Kaisaniya ko al-Mukhtariya, za ku shi'a al-Mukhtariya wanda su suna ganin silsilar Ahlul Baiti tana bi ne ta wajen Muhammad ibn al-Hanafiya bayan Hussein, maimakon Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin. Musa imamiyya su ba nan suka yi ba, to su Kaisaniya sai yake cewa Muhammad ibn al-Hanafiya, to sai ya fara faɗar wasu maganganu kuma da cewa ya san gaibu, yayi waye abubuwa dai, har sa kai shiga tarihinsa da sauransu. Shahidai a nan suka matsa shi wa shi gwamnan Iraki a wannan lokacin ya gudu, sai abin nan lokacin abin nan ne Ubaydullah ibn Ziyad ne, sai ya gudu, da ya gudu sai ya nuna wa Abdullahi ibn Zubair cewa ya same shi ne da cin amana da sauransu, shi yasa ya masa wannan. Abdullahi ibn Zubair sai ya yarda, sai ya ce to kai rike matsayin sa a Kufa, ya zama shi ne kamar gwamnan Kufa. To shi kuma daga lokacin sai ya ƙara samun ƙarfi. To da Abdullahi ibn Zubair ya fahimci haka, sai ya turo ɗan uwansa Mus'ab ibn Zubair, shi kuma ya zo da gagarumin runduna. Shi abin nan ya yi nasarar kashe Ubaydullah ibn Ziyad, shi wannan Mukhtar ibn Abi Ubayd ya ci nasarar kashe, amma ba ta tare da waɗancan tawabi, su waɗancan tawabi a yi fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf
ibn Surat shi kansa saboda wajen mutum ana magana wajen mutum 700 sun mutu saboda haka shi da ya haka sai abin nan sai tura Mus'ab ibn Zubair dan uwansa da rindina suka je suka fuskanci shi wannan Mukhtar ibn Abi Ubayd anan suka fafata aka kashe shi to cikin aqidunsa akwai da awar wahayi akwai da awar annabta shine al-kazzab din da annabsan sai sifanta shi to ya kasance yana yawan zuwa wajen Ibn Umar yana nuna yarda da Ibn Umar da sauransu da Ibn Abbas shine ce hatta kila Ibn Umar wa Ibn Abbas kila li ahadihima ɗaya daga cikin su nafiza ta Ibn Umar ne yafi alaka da Ibn Umar kuma yana nuna cewa yana jin maganar Abdullahi dan Umar innahu yaqulu innahu yuha ilayhi yana cewa ana masa wahayi ana cewa ana masa wahayi akwai wani rifa'atul fityani rifa'atul ibn shaddad kai da ban sai na dauko bayani sai kai haka a cikin musnad na imamu ahmad a cikin musnad na imamu ahmad akwai rifa'a sanadi da ya kawo hadisi da ya kawo rifa'a rifa'atul fityani wani rifa'atul ibn shaddad al-fityani yake cewa wata rana ya shiga wajen shi al-Mukhtar ibn Abi Ubayd yana zaune akan wani filo da kuma wani filo kusa da shi sai ya dau ɗaya filan sai ya jefa masa sai ya ce ga wannan ka zauna ba dan wannan yanzu Jibril ya zauna akan sa bada shi zan ba ka yanzu ne ya zo na bashi ya zauna saboda ka to shi wannan Rifa'at ibn Shaddad su ne suke tsayawa kamar irin bodyguard ɗinsa yake cewa na kusa ma in zaro takobi na in sare mai kai da na je ina wannan magana yace sai na tuna maganar hadisin da naji daga Amr ibn al-Habib yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya ba wa dan uwansa amanar jininsa ma'ana ya yadda da shi akan cewa zai tsare masa jininsa sai ya ci amanar sa ya kashe shi fallahu bari'un min al-qatil ba ruwan Allah da wannan da ya kisa yace na so in sa takobi in sare masa kai a lokacin
sai na tuna cewa ai yaya jadadi har ya sa ni cikin masu gadin sa wannan hadisin da na tuna sai na fasa tare shi ka duba sahabbai yadda suke girma hadisi ya ji wannan katobar cewa wannan katobar tarida ce kace wai yanzu nan Jibril ya tashi shi ya zauna akan fulan nan haka ba za ka bashi wannan buga wannan yace amma duk turo wannan hadisin da na ji shi daga Amr ibn al-Hamid to shine sai na fasa kashe shi to amma shi karshe ya kashe wannan din shi ya kashe shi wannan mai magana ya kashe Rifa'at ibn al-Fatiyani ya kashe Umar ibn Sa'd ya kashe mutane da yawa to ba shi ma karshe dai kamar da kuka ji an kashe shi إنه يقول إنه يوحى إليه فقال سي عبد الله بن عمر يجي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم سوراك غسكيا فأنا مسا وهي أما وهيكي مسا شيطان وقيل للآخر إنه يقول إنه ينزل عليه ملائكة لا سوكا غريشي فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين يلا سوكا إيه وهي أما شيطان يسكي سوكا so lokaci yayin zamu tsaya anan sai muka faɗa da dai Allah ya yi Allah ya rubuta Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi